ألم تر أن طول الليل لما تناهى حال للصبح الملاج
من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا
خابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قومان وغسلينا
خابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قومان وغسلينا
لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلام
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama zama mu sauraro ini mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shirin namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zo mana a duk irin wannan rana ta juma'a wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairai da yake cikin wannan rana ya datar da mu da lokacin da yake amsa addu'a a wannan rana kuma ya datar da mu da yin addu'ar a wannan lokaci Allah madaukakin sarki kuma muna roƙon ka ka karba mana idan mun roke ka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara inganta mana lafiyar wanda suka riga mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama mu kuma Allah madaukakin sarki in ta mu tazo ya sa mu cika da imani mai kyakkyawan ƙarshe don sauraro idan ba ku mance ba a satin da ya gabata muna ci gaba da tattaunawa akan tarihin mata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wacce annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa shaidarsa ya ce ya kusanta a duk mutanen da suke fadin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kusanta amma duk da haka Allah madaukakin sarki sai da jarrabata wanda muna kan gabar jarrabawar da Allah madaukakin sarki yayi mata satin da ya huce lokaci yayi mana halin sa mun ji irin jarrabawar da ta shiga ba zai yiwu a jarraba mata ba a ce ba mijinta cikin jarrabawar kenan jarrabawar har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma jarrabawar ta shafe shi saboda matarsa ce aka yi wa wannan Allah madaukakin sarki ya mata wannan jarrabawar iyayenta zaka iya cewa mahaifinta shine na biyu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so amma sai ga ishi ta shiga cikin jarrabawa shi ma to min duk lokacin da aka jarrabi ya to iyayenta suna cikin su ma irin wannan jarrabawar wataƙila ma za ka iya cewa saboda soyayya ta iyaye wataƙila su fi ta shiga ƙunci da damuwa a cikin irin wannan jarrabawar da Allah ya yi mata to kamar yadda muke ɗauka karɓar ayyukan ƴan uwa da kuma irin abin da suka kwaikwaya da kuma yadda su ma in sun shiga cikin jarrabawa suke fita daga cikin jarrabawar dan mujiya suka yi ga wata baiwar Allah ta shigo assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna tare da wa
ina tare da Fatima Ahmad
to Fatima Ahmad yau muna karbar sakonnin al'umma ne dangane da ƴan uwa da suka ji tarihin Nana Aisha ko wataƙila wani shi ma ya shiga cikin wata jarrabawa wacce dabara iya fita dan ƴan uwa su dau darasi su ma
ya
kun
da hakuri da hali na bari
to Aisha Allah to alhamdulillah alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da
na Ibrahim
to Ibrahim kaje abin da muke karban sakonnin yan uwa akai to alhamdulillah yau to ga ka a cikin shirin rayuwa a barkoyi kuma watakila ka bibi shirin kaji yadda daktar yake bayani akan irin jarrabawar da aka yi wa Nana Aisha wani darasi kai ka dauka
eh gaskiya mun dauki darasi da yawa
na'am
kuma ma guri da kuma duniya
na'am to malaba to malaba wato wannan abu ne wanda yake zaka ga akwai abubuwa da dama da dan adam zai koya a cikin rayuwar wannan baiwar Allah mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma abu ne wanda yake zaka ga to assalamu alaikum muna tare da wa
assalamu
alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa to Fatima assalamu alaikum
amma dai ka tsaya
to muna tare da
Muhammad ne ina kiran waya daga nan da Lagos
to Idris Muhammad ka ji yadda bayanan da daktar yayi akan jarrabawar da ta shafi Nana Aisha
Suleiman Muhammad
to Suleiman Muhammad
wallahi na ji bayanan daktar kuma na Allah wa daktar addu'a Allah ya kara masa lafiya
amin Amin. To amin amin. Amma kai baka taba shiga jarrabawa ba balle ka ma ka sanya kai ka fita kenan.
Ai ni kai za ka ma ina cikin jarrabawa. Ina kokko ba ni da lafiya to shekara biyar a kunce.
Inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalle ana cikin jarrabawa.
Ina neman addu'a barka rayi. Kanda addu'a Allah ya bani lafiya.
To suna jin ka insha Allah kuma za su yi Allah ya bada lafiya.
To ina neman addu'a malam ba ikran da addu'a Allah ya kashi ka
fa. To insha Allah Suleiman malam zai saka addu'a.
To nagode Allah ya saka alkhairi.
Amin amin. To ita ma wannan jarrabawa ce kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da wata cuta wacce take mai dogon zango. Kware da gaske jarrabawa ce amma dai in aka yi hakuri zaga dan adam zai ci liba zai ci nasara wannan kwanciya cutar da ake da mutun yayi kankarar zunubai ce shi yasa kaga annabawa lokacin da suka kwanta cuta zaka ga cutar su zazzabin su ninka musu ita ake yi idan ya zamto mutun zai yi zazzabi ga magari to annabi sai a ninka mar wannan zazzabin mutun biyu haka zazzabin sai yake ba da karin samun tarin lada da zai samu so da haka malam Suleiman muna yi addu'a Allah madaukakin sarki ya baka lafiya sai a ci gaba da hakuri ibada ake yi assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna tare da
maman Nawara daga unguwar Sharada
to maman Nawara daga Sharada kin ji yadda bayanan da daktar yayi me kika dauka wani darasi kika dauka a ciki
a gaskiya na dauki darasi na hakuri da kuma tawakkali idan ka tsinta kanka a cikin wani hali na jarrabawa
na'am
to ka koma ga Allah ka dinga addu'a Allah zai kawo maka mafita dan na ga haka
eh to
wallahi da abu isa mu da na dinga addu'a na ga mafita sosai
hadda riba ma
a hadari ba wallahi sai zakai addu'a ka ga yawa Allah to zaka ka tsiri ba gaskiya
to alhamdulillah
abun gaske shine zakai
to alhamdulillah
wallahi muna jin dadin wannan shiri muna yi wa malam addu'a Allah ya saka masa da alheri
amin 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 amin
wannan gida zai tsaya
to amin amin
to Allah ya saka
ga amin to kaga a wanda kusan sati kusan biyu ko uku daktar yayi wani bayani shigen irin wannan ga wata ƴar uwa ta shigo a aikace tana fada da ta shiga jarrabawar sai ta koma wa Allah madaukakin sarki karshe da ta fita daga jarrabawar kuma sai gashi hadda liba an samu bayan kuma fita da akai daga cikin jarrabawar Allah madaukakin sarki muna roƙon ka duk wanda yake cikin jarrabawa ka bashi hanyar da zai yi dan ya fita daga ciki Assalamu alaikum. Muna tare da wa? To, me kake dafa da shi cikin shirin?
Baba Abdullahi na san shi abubuwa da dama a harkar a labarin Aisha. Shi akwai wani kuma da dangana da kuma duk abin da Ubangiji ya jira ne ka da shi da gode masa. Saboda a cikin sanan mun cikin da su da kuwa yana da
To, assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
Muna tare da Ubaida Adamu Baya.
To, kin ji yadda malam yake ta bayani, me kike tafake da shi a cikin shirin?
Wallahi na ji bayanin malam. Wallahi dama abin da ya same ni daga kawwala wa Allah ne. Duk kaddara mai kyau ko marar kyau.
Na'am.
Da abin kuma da ka dauki addu'a to fa za ka ga riban sa.
To kin ji kuma yadda
kai hakuri a rayuwa.
Na'am.
Za ka ci riba. Wallahi musamman ma idan kana da manya suna baka umarni to ka bi wannan umarni.
To alhamdulillah.
Wallahi ina kuma roƙon malam ne mai addu'a Allah ya ba mu lafiya.
To to amin insha Allah. Kuma mun ji bayanin yar uwa wacce ta yi bayani akan dai yanayin yadda mutum zai biya fice daga cikin wata jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya mishi. Sannan daktar ya yi bayani ina ga satin da ya gabata akan yadda Nana Aisha ta yi hikima lokacin da abu ya yi zafi, sai ta nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallama domin ta koma gida domin a samu bakin zaran. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata wannan izini cewa za ta iya koma gida. To da da lokaci gwadatacce da mun ji kuma su ƴan uwa a yanzu mata ya suke sun haka ke yi su ma ko kuma a'a kadai tafiya take ta hada kayanta ta koma gida ji take yi bari ta ga yawa mijinta ko kuma yaya take? Assalamu alaikum. Muna tare da wa?
Muna tare da wanda ga annan jaridar manajan yanaru.
To, me kike tafa da shi cikin shirin?
Ni dai a cikin shirin inda malam yake.
Eh, na'am.
Abin haƙuri da juriya idan abu ya faru da kai.
Eh, na'am.
Saboda ni ma ina cikin wannan jarabawa.
Eh.
Neman addu'ar malam. Allah ya saka jami'an lafiya da rawa.
To insha Allah. To insha Allah malam zai biki addu'a. To masu sauraro bari mu koma zuwa ga daktar domin dorawa daga inda muka tsaya a satin da ya gabata cikin ikon Allah. Muna ji sauraro daga bakin daktar inda yake tsakiyar yi mana tarihi ko kuma bayani abin da ya faru da Nana Aisha ta koma zuwa gida daidai gabar da malam yake mana. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tuntubi wasu daga cikin sahabbansa akan su bashi shawara ko ya shawarce su me suke gani dangane da abin da ake fadi daga ita wannan baiwar Allah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama daktar ya gaya mana ya shawarci wasu daga cikin maza a cikin sahabbansa suka bashi shawara da ya kuma tuntubi daya daga cikin waɗanda suke tare mata da suke tare da Nana Aisha wanda kuma a daidai wannan gaban ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta daktar yana tsakiyar yi mana bayanin yadda ita wannan baiwar Allah ko kuma wannan baiwa ta kalli mas'alar kuma ta bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama iya abinda take ga za ta iya fadi akan abinda aka tambaye ta ko kuma kace akan Nana Aisha. Allah ya kara mata yadda wanda insha Allah bayan mun koma zuwa ga daktar nan ma zamu ji darussan da zamu iya fitarwa daga cikin wannan gaba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na annabi shugaba jagora har yake iya zuwa yayi shawara da waɗanda su yake ganin cewa sun san wani abu dangane da wannan abin da yake faruwa wataƙila ya ga za su iya bada shawarar ko su ya dace wanda duk zamu jiyo daga bakin malam fatakila me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wa'annan shawara kuma da suka bashi shawarar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya yayi da irin wannan shawarwarin da suka bashi mun san da yawa zamu ga ƴan uwa wani akan bashi shawara amma an bashi shawarar zaga baya aiki da ita zai aje ta wani kuma ko an tambaye shi shawarar baya bada shawara wacce ta kamata ya bawa dan uwan shi musulmi duk in ji wannan mun koma ga bakin malam zamu ji me kamata ga wanda yake da matsala wani irin mafita ya kamata ya nema ga wanda aka nemi mafitar ko shawara daga gurin sa shi kuma yaya ya kamata ya kasance me haƙin da addinin musulunci ya dora masa a lokacin da aka tambaye shi wani abu na shawara me abin da yake wajibi a kansa me abin da ya dace ya aikata da yawa mutane sukan shiga cikin tashin hankali ko tsanani ko kunci kuma sukan yi kokarin su nemo shawara daga gurin waɗanda suke ganin ya dace su nemi shawara wasu kuma zaka ga idan ya hango wani abu da yake tare da mutum yakan kokari ya bashi shawara kuma yaje ibada wani kuma zaka ga yakan yi halin ko unkula ba ma ruwan sa da mutum yana ganin wani a cikin wani yanayi bai damu da wannan yanayin da wani yake ciki ba ba abin da ya shafe shi da shi to duka insha Allah dai zamu ji me tanadin addinin musulunci zuwa ga waɗannan bangarori guda uku lokacin da wani mutum yake da bukatar ya ji menene abin da yake cikin sa kafin mu koma ga malam bari mu daga waya yar uwa guda daya mu ji me take tafa da shi assalamu alaikum
assalamu
alaikum wa salam muna tare da wa
ina tare da maman Surba daga Kunkuni
to maman Surba da kin ji yadda malam ya satin da ya huce ya ta bayani me da wani darasi kika dauka
gaskiya duba da na rabu da dan saurara radio saboda na je unguwa jiya na da fatan alkhairi
to alhamdulillah wannan fatan alkhairi ne mai sauraro bari mu koma zuwa ga daktar kai tsaye dan muji daga inda daktar zai dora mana a tarihin mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato nana Aisha daktar gare ka
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ودا تتبت الله تبارك وتعالى نساك هذا ما أن لوكتي كما منا وبركة مدى أصباحي دا بركة دا وانا سني منا فتح الله بموت شاء الله فيها
آمين
منا نندي كان إسر نانا عائشة الله يقال متعدى والمؤمنين girman ta ya kai mutu tattauna akan abubuwan da ya same ta a rayuwa na alkhairi da kuma na bacin rai inda ƴan uwa za su yi tunawa mun zo lokacin da har an kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar yaya zai rabu da ita Annabi ya nemi shawarar Zaidu ya nemi shawarar Ali ibn Abi Talib kuma yadda ya nemi shawarar Barira akan firaq ahlihi ko ya rabu da nana Aisha ko ya ci gaba da zama da ita Ali ibn Abi Talib afwan Usama ibn Zaid ya nemi shawara ba Zaid ba Ali ibn Abi Talib ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yudayyiqillahu alayka wa nisa'u siwa haka fit ya rasulullahi Allah bai tsananta ma ba akwai mata ba Aisha ba suna da yawa so wannan maganar nana Aisha bata ji dadin ta ba kwarai da gaske ta ga cewa yaya ma Aliyu zai ce ai Allah bai tsananta Annabi ba akwai wasu matan ba Aisha ba ta ji ba dadi to amma dai tunda neman shawara ta aka yi a neman shawara sa aka yi yana da tsancin ya faɗa ra'ayinsa da kuma fahimtarsa shi ne ba shawara a je a tambayi Barira kuma alhamdulillah da aka tambayi Barira ta ce la wallazi ba saka bil haqqi nabiyan in ra'aytu alaiha amran qattu aghmisuhu alaiha ban taba ganin wani abu da abin ki dangane da nana Aisha ba abinda na sani yarinya ce karama
eh to dakta bari mu leƙa sashin tallace-tallace
to na ba su
dora akan amsar da ta bada
na ba
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح.
حما سرارو بركة مدادوة وشكمنا يشديمي البركة نارا يواء بركوي دكتور كنا تكير مغانا wannan amsa da ita wannan baiwar Allah barira ta bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muka tafi bangaren masu tallace tallace. Na'am.
Wannan al'amari na bani sunan shi na Aisha Allah ya mata rahama. Al'amari ne da ya girmama kwarai da gaske da ƙarshe dai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai hamun bari ne hudu ba dangane da mutanen da ya fahimci cewa sun cutar da shi akan iyalinsa da kuma waɗanda ake ganin an yi musu sharri wanda ba hannunsu. Safwan ibn Mu'attal Sulami shine mutumin da ya dawo da Nana Aisha lokacin da aka tafi aka barta an yi kokarin a shafa masa kashin kaji a cikin wannan al'amari alhali bai da hannu a ciki. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai dan Salul ake cewa shine mutumin da ke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan al'amari da yawa kuma manzon Allah ya fito fili kamar yadda riwaya ta zo Haman bari فاستعذر من عبد الله ابن ابي ابن سلول وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي والله ما علمت على اهلي الا خيرا انا كاغا يا وانكي ايالنسا النبي يشي والله با ابن نسني اكن ايالينا سي الخيري اما ان شتدني دنگني دا ايالينا kalloyi annabi da kansa ya tashi yana cewa an cutar da shi munafukai sun cutar da shi akan iyalinsa wannan yake nuna cewa duk inda mutum ya kai ba lalle ya kubuta daga sharrin munafiki ba sai dai mu ce ya Allah ka kare mu da munafurci masu munafurci
amin
yace wala qad zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan amma kana yadkhulu alayya ala ahli illa mai sun ambaci wani mutum ba abin da na sani in ba alheri akan sa ba shine Safwan ibn Mu'attal Sulami kuma daidai gwargwado ban san komai akan sa ba in ba alheri ba da haka annabi ya wanke shi kenan yace baya shiga wajin iyali na sai tare da ni.
Na'am.
To anan abin da muke son jan kanin mutane shine anan kalura waye yake shiga gida waye yake kebanta da iyali wa yake kadaita da su da yaya ma gaba daya saboda tuhuma idan mutum yana shiga gidan wani wani abu ya faru za a iya tuhumansa akan wannan abu da haka mutane iyakum dukhul ala nisa annabi yace ku nisa da shiga kan mata bai kamata namiji ya rinka shiga kan mata yana zama ba yana shiga cikin su yana zama saboda fitina koda kuma gidan ya yadda da shi saboda abin da zai je dawo kuma mata ma bai kamata suna kebanta da maza ba koda kuma mijin ki ya yadda da namijin da ke kebanta da shi saboda masu sharri da munafurci. Sa'd ibn Mu'az mutumin Madina ne yace ya Rasulullahi ni muna karban hanzarinka kai mana bayani duk wanda ya cutar da kai akan iyalinka in kana min al-aws darabna unquhu inda kabila aws yake za mu sare wayansa idan cikin yan uwan mu ne al-khazraj kamar mana umarni da abin da kake so mu yi za mu yi yace idan dan aws ne za mu kashe shi in kuma dan kabilan mu ne to sai ka ba mu umarni me za mu yi da shi mu yi masa Nana Aisha take cewa sai Sa'd ibn Ubada shi kuma shugaban Khazraj ne wancan Sa'd ibn Mu'az dukansu Sa'd Sa'd ne Sa'd ibn Mu'az al-Ansari a cikin al-Aws yake shi kuma Sa'd Ibnu Ubadah shugaban wato Al-Khazraj ne.
Na'am.
Mutum kirki ne kwarai da gaske. Sai kabilanci ya dauke shi. Sai mai da martani ga maganar Sa'd ibn Mu'az a matsayin sa na jagora a wancan kabila wato Taus. Sai mai da masa martani sai Sa'd Ibn Ubadah din ya mai da wa Sa'd ibn Mu'az martani yace wallahi la taqtulu wala taqdiru ala qatlihi, wallahi mutumin da kace zaka kashe shi in dan kabilan mu ne wallahi baka isa kashe shi ba. To kaga abu ya ba cikin Usaid ibn Hudhayr dan gidan baffan Sa'd ibn Mu'az ne sai yace wa Sa'd ibn Ubadah yace ƙarya kake ka zabt jayayya ta shiga saboda me yasa zai ce in dan kabilar su ne a kashe shi kuma na sani annabi ya faɗi me za me yasa bai danganta kisa akan kabilar sa ba sai kabilar wasu fushi ya shiga cikin al'amarin shaydan ya zo ya dada raba goran fitina a cikin mutane sai ce ƙarya kake wallahi lanaktulannahu wallahi sai mun kashe shi fa innaka munafiqun tujadilu an munafiqin kai munafiki ne kana kare munafikai ne. Kabilu guda biyu kabilar al-Ausu da al-Khazraj kawai sai suka tashi suka kama hayaniya a gaban annabi abun wallahi bai dadi ba har sai da suka ji kamar za su yi yaƙi ce fada. Annabi yana tsaye a kan mimbari yana cewa ku yi haƙuri har sai da dai suka yi haƙuri gaba daya. Nana Aisha ta ce saboda dalili da aka yi wannan abun ban ji dadi ba na yi kuka a wannan rana sai da na yi ne ina kuka ban iya yin bacci ba gabaki daya. Kwanakin da za su zo ma gabaɗaya ne ta zubar da hawaye ba na iya bacci na ɗebi shi wato kwanaki ba na iya wato bacci. Iyayena har sai da suka zaci kukan nan da nake zai iya yi min illa. Ta ce wata rana suna nan suna zaune a ga babana muna zaune a gaban iyayena sai ga wata mata ta nemi izini za ta shigo cikin matan Madina sai aka mata izini ta zauna kawai da tana zuwa ita ma sai ta kama kuka ta yi ta taya ni kuka ta ce muna cikin wannan yanayi da khala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya shigo wajenmu sannan sai ya yi sallama da ya zo sai ya zauna a kusa da ni shi annabi din sai zauna kai sai ta ce da ya zauna kusa da ni mamakin da na ya dade da in ya zo ko zama kusa da ni ba ya yi amma wannan karin sai na ga ya zo ya zauna a kusa da ni ta ce wallahi wahayi sai da aka yi wata guda ba a yi wa annabi wahayi ba a kan sha'ani na kwata-kwata sai ga annabi ya kama inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa ƙarshe ya ce bayan haka ya ce ya Aisha labari ya zo min a kanki kaza da kaza yanzu ne fa annabi zai mata magana da duk da aka yi sama da wata guda bai taɓa ce mata komai ba akan abun amma fa ta ga canjin mu'amala. To wannan yana nuna cewa manyan mutane suna rike abu in labari ya zo musu sai sun tabbatar ba wai da mutum ya samu labari ya je afka iyalinsa ba daga baya kuma ya zo aka san haka ya tabbata sai ka ga girma ya fadi da haka amma dai a matsayinsa na dan adam dole ne sai dai canja mu'amala. Ya ce Aisha in kunti bari'a fa sai bari'uki Allahu azza wa jalla idan ke kubutacciya ne baki da laifi ina miki albishir Allah zai kubutar da ke. Wa in kunti hamamti aw lamamti bi dhanbin ko almasti bi dhanbin duka wannan lafazan sun zo idan kin san kin himmata ko kin aikata wani zunubi ka duba karamcin annabi bai faɗi me ba sai yace zunubi abinda ake nufi kin keɓanta da namiji an kusance ki wal iyazu billah to amma bai zai iya faɗan wannan kalmar ba akan Aisha saboda yana girmama ta yace fastaghfirullah kituba utubi ilahi fa innal abda idha atarafa bi dhanbin thumma taba taballahu alayhi idan ba waye zanibi yayi furuci da zanibi ya tuba lazai ya fi mai tace yanda manzo Allah ya gama hudubarsa da bayanin sa shikenan sai hawaye na sai ya kage ya tsaya ban ga ko digo ya zo ba bana jin hawaye a lokacin sai na ce wa babana Abubakar ajib anni rasulullahi fima qal ya mahaifina ka bada ansa a kaina dangane da manzo Allah abin da ya faɗa Abubakar ya ce wallahi ma adri ma aqulu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi Aisha ban san me zan ga annabi ba sai ta saki koma wajen mahaifiyarta ita Aisha tace ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mamana ki ba annabi amsa ake kika haife ni kin san halina kan wannan abin nayi ko ban yi miki ba annabi ansa dan kan na bada ansa a ce na wanki kaina ita ma mahaifiyar kwarjinin annabi hana ta magana tace wallahi ma adri ma aqulu Nurusulallahu ya Aisha wallahi ni dai ban san me zan ce wa annabi ba Nana Aisha take cewa sai na tashi na miƙe na cewa ana jariyatun hadisatu sunni a lokacin yarinya ce ban da shekaru ne yawa tace ma la aqra'u kaseeran min alqur'ani ban ma karanta wasu ayoyi da yawa na qur'ani ba kawai dai wallahi ta miƙe tace wallahi na san kun san abinda ake faɗa kuma kun ji wannan al'amari na maganganu da ake faɗa na sharri a kaina har ya shiga cikin zukatanku wa saddaqtum bi ku kuma kuka gaskata wallahi la wala in qultu lakum anni inni bari'a idan yanzu na bude baki na ce muku ni kubutacciya ne to wallahi ya'lamu anni bari'a Allah ya san ni kubutacciya ne tabbas amma ba za ku gaskata ni ba saboda abun ya riga ya shiga zuciyarku ya yadu a gari idan kuma ne muku furuci bi amrin akan wani al'amarin da ni ban yi ba wallahu ya'lamu anni minhu bari'a Allah ya san ni ban yi ba amma ku din kuma a yanzu a yinin yanayin da ake ciki za ku gaskata tace wa inni wallahi la ajidu li wa lakum masalan ba wani abun da zan gaya muku wani abun buga misali da zan gaya muku illa misalin abinda baban Yusuf ya faɗa annabi Yaqub ya ce fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasibun hakuri mai kyau zan yi kuma Allah nake neman taimako akan duk abin da ake sifantawa tace kawai na rabu da sunan juya na bar mahaifina na bar mahaifiyata na bar annabi na juya akan shimfiɗata wai shikenan tace wallahi tun na san cewa wallahi ni ban yi wannan abun ba wallahi kuma wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati wallahi sai Allah ya kubutar da ni insha Allah ka duba kyakkyawan kyauta ta zato ga Allah duk lokacin da wani abu mutum ya fada cikin wani abu to ya miƙa al'amarinsa ga Allah wallahu ghalibun ala amrihi an miki sharri ne an miki kage ne an maka kage ne wani abu aka kulla maka dan a cutar da kai kawai ka riƙe Allah ka gaya wa Allah wallahi sai Allah ya kubutar da kai ba za ka kunyata ba insha Allah dan ka kada mutum ya damu dan an masa sharri ko wani abu ko ya damu ma ya tuna Allah cewa Allah zai kubutar masa zai kubutar da shi kare shi daga dukkan fitina tace sai dai wallahi ni bana zaton ani a karan kaina a yanda nake wani wahayi zai sauka a kaina bana tsammanin haka ina ga ban kai ba Allah ya magana a kaina to amma dai ni na san Allah bai halince ni ba kuma ina fatan Allah zai nuna manzo Allah ko da a bacci ne yubari'uni Allah biha ya nuna mai mafarkin da Allah zai kubutar da ni ya wanke ni da shi tace wallahi manzo Allah bai bar wannan wuri ba a gidan bai fita ba ba wani mutum ɗaya da ya fita cikin iyalan gidan sai gashi an yi wa annabi wahayi a wannan wuri a take sai abin da yake kama shi in wahayi ya zo masa ya kama shi gumi ya ta zuba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wani yanayi sai ya farka alamar a ce an masa wahayi yana farka sai kama dariya farkon kalma da ya ce lokacin sai ya ce afshiri ya Aisha albishirinki ya Aisha amma inna Allah qad barra'aki albishirinki burinki ya cika Allah wanke ki Allah ya yi mun bayani cewa baki da laifi Allahu akbar sai mahaifiyata ta ce mu komi ilaita shi ki je gurin annabi ki je ki masa godiya tace wallahi la aqumu ilayhi wala ahmadu illa Allah ta'ala. Aisha tace wallahi ban tashi inje wajensa ba, ba kuma da zan fara godiya sai Allah. Ai kin ji cewa ai Allah ne ya wanke ni, ba shi ya wanke ni ba. Haka Allah zan fara yi wa godiya. Allahu akbar, kaga mata haka ne kuma abin da ta faɗa. Shi ma annabin zai so ai a fara yi wa Allah godiya kafin a masa.
Haka ne.
Tace to bari in yi Allah godiya tukunna. Tayi wa Allah godiya, tace shi ne ya kubutar da ni. Shi ne Allah saka da ayoyin nan cikin suratul nur wanda mun karanta su. Tun daga fa ne allazina ja'u bil ifki usbatun minkum, har wajen ayoyi guda kusan 9 ko 10 Allah Ubangiji ya saukar da wannan dan a wanke ni na Aisha. Haga wata fitina ta zama mata alkhairi kin. Abubakar da yaji waɗannan ayoyi an wanke ni na Aisha, akwai wani mutum Musa ibn Usasa da muka faɗa yana cikin wanda suka yaɗa waɗannan maganganu na nifaka da ɓata ƴar Abubakar da kuma mata Annabi. Talakin bawa ne shi wannan bawan Allah, kuma kwanan tuwansa yana gidan Abubakar. Abubakar ya ce to tunda abin naka ya zama haka, kana gidan Annabi, kana gidana, kana ɓata iyalin Annabi, wallahi la unfiqa alayka shay'an abadan insha Allah, na daina baka abinci a gidana kwata kwata. Bayan abin da ka faɗa dangane da Aisha ka ɓata matar Annabi, shi ma Abubakar ɗan sai Allah saukan mai da aya a kansa. Wallahi atali ulul fadli minkum masati an yu'tu ulul qurba, kada ma abuta falala a cikin ku da yalwa shi rantsuwa cewa ba za su ba wa dangi na kusa ba. Har fadin Allah ya ce ala tuibuna yakfir Allahu lakum, ba ku so Allah ya fi muku, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Abubakar ya ce wai inni la uhibbu an yukfara an yakfir Allahu li, ina son Allah ya fi mun gaskiya. Sai koma ya ce Musa ka dawo da kwanonka a ci gaba da baka abinci. Wannan yana nuna cewa duk mutumin da yake abu dan Allah ko da an bata masa rai sai ya ci gaba da yi, kada ya fushi, a daure ai hakuri. Wannan yake nuna kuma na gida zai iya kulla maka sharri, duk kun ga wannan na gida ne zai iya yiwa wallahi a bata ka tare nan kusa da kai nakin dinka. Ke ma matar aure ya kamata ki sani ba mamaki yaron gidanki da shi na kulla miki sharri. Ku kula da yaran gidan ku, sa ido a kansu wallahi, ku kuke ci da su, kuke ba su komai, ba mamaki a zo hada baki da su. Almajiri ne, yaran gida ne, direban gida ne, kanin mai gida ne, wane ne, ba mamaki ai wani abu da su. To sai a kula a dage da addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana Aisha take cewa Annabi ya tambaye Zainab binti Jahsh matarsa akai na kishiyar nana Aisha, ce aka tambaye ta akan ra'ayin ta me za ta ce akan nana Aisha. Ta ce ai ba abin da na sani, ina kiyaye jina da ganina, wallahi ma alimtu illa khaira, wallahi ka ji kishiyar kwarai. Zainab fa ka duba ta samu damar da za ta mi soki nana Aisha, amma da yake Allah ne a gabansu, kishinsu na Allah ne, ba irin kishin matan yau, kishin bala'i, kishin fitina, kishin gulla-gulla ba. Ta ce wallahi ya manzan Allah ba abin da na sani akan Aisha an ba alheri ba. To muna fatan iyayenmu mata su koyi wannan
insha Allah za su.
Nana Aisha take cewa abin mamaki, nana Zainab kanat tusami tusamuni min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce wanda muke gwarawa da ita, kunnan doki muke da ita a wajen Annabi. Amma fa asamaha Allah ta'ala anni bil wara, ta ka tsantsan dinta yasa Allah ya kare ni daga gare ta, bata iya cewa komai ba. Amma ga yar uwarta shaqiqiyarta Hamna binti Jahsh, ita kuma ta dibi zancen tana yadawa a gari, ita kuma yar uwarta ta Zainab din kishiyarta, ita kuma ta kame bakinta da jinta da kunnanta. To wannan shine ake so kishiya kullun, ki rinka ba da kyakkyawan shaida wa abokiyar zamanki, kada ki zama mai fitina da yada bala'i. Kuma wannan yana nuna mana ashe akwai kishiyoyi na kwarai waɗanda su rufa irƙwarsu asiri, ba mai su sharri ba da wulaƙanta juna. A nan za mu dakata insha Allah, saboda akwai tambayoyi da yawa. Insha Allah mun gama hadisul ifki, shine abin da ya faru. Za mu tashi sati mai zuwa karamcin nana Aisha, gudun duniyar nana Aisha, ainihin wato tsoron Allah nana Aisha, ibadar nana Aisha, da kuma wa'azzukan da ta yi, da kuma iliminta da basirarta da matan musu koyi da shi. insha'Allah abin da na faɗa daidai, Allah ba mu lafiya da dada na kuskure kuma Allah ya mana afwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro, yanzu lokaci ne da za ku shigo cikin shirin kai tsaye mata akan 0806-6200-085, sai kuma maza 0809-042-0885, sai kuma sakon karta kwana da hada maza da mata 0705-2530-029. Akar makallahu, ga wata tambaya take cewa, assalamu alaikum malam, dan Allah ayi wa kishiya ta nasiha, wallahi ba ta kaunata ko kadan, yanzu abin ya kai ya kawo duk yadda take da mutum, in har zai kula ni to za ta fita daga harkarsa. Abin yana damuna, ni tsakanina da Allah nake zaune da ita, Allah bai ban haihuwa ba, ina son yara, amma kullum burinta ta nesanta yaranta daga jikina. Allah ya saka wa malan da alkhairi.
To hakikanin gaskiya wannan magana ce mai muhimmanci da ya kamata a maida hankali akan ta. Ita wannan yarwa kishiya zance ko Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya sa miki albarka kuma ya kara miki tsoron Allah, ki yi kokari ce kishiya ta bugu ta ce
aiwa ya uwar ta nasiha,
dangane da wata dabi'a da take aikatawa ita tana zaune ita ne saboda Allah. Ai wannan ba karamin ni'ima bace ba. Ni abin da nake so na gaya miki, ke kanki damu kin ce hankali ke na tashi kina damuwa, ke hakuri kishin ta ne ya kula ki zafi, kuma kina da tsoron Allah sama da ita, ki ci gaba da yin hakuri da ita, ki shigar da mijinki ya kokarin daidaita matsalar, ko kuma ɗan uwa ko dangi ko abokanai sai ki ci gaba da kyautata mata.
Na'am,
in Allah ya so yayin da akwai lokacin za ta zo ta neme ki da sulhu insha Allah. In ba haka ba kuma ba ce sai ki cuta da ke ba, kuma ki ga ba ki cuta da ke ba ke ne da nasara. Na'am,
assalamu alaikum. Muna tare da wa to Hawwa Kabir, me kike dauke da shi cikin shirin? Dan ka dan rage akwatin radion ki, ko ki matsa daga kusa da ita.
Ina matsa da ita.
Na'am, muna sauraron ki.
Sau da malam Allah. Mun je ni alfa. Ni gaskiya muna fadin zuwa kun da kuke ba. Allah ya saka mu
alheri. Amin.
Allah ya baki lada malama, muna godiya, Allah ya saka da alheri.
Assalamu alaikum. To muna tare da wa?
Alam, sunana Usman Abubakar, ina kiran ku daga nan jami'in Sharaɗa.
To Usman Abubakar, me kake tafa da shi cikin shirin?
To ni gaskiya wannan shiri ba abin da zan ce illa ne godiya ga malam, irin faɗakarwa da yake a cikin wannan shiri ga ɗan uwa mata har ma ga maza game da zamantakewar aure na hakurin juna da ake mana yana fadakarwa sosai. Ubangiji Allah saka da kai,
amin ya rabbi, amin ya
rabbi. Kuma ina so malam yau da Allah ya faɗa min a wani masallaci zai sallah, ga dan ɗaya ne ko nan na Aisha.
To
na Aisha insha Allah.
To assalamu alaikum malam. Waka ce malam, dan Allah ina da tambaya, ni dai zuciyata tana yi min sake-sake iri-iri har in rika jin idan nayi bacci daki na zai kama da wuta, ko kuma akwai yaro shi sai in ji idan yayi min laifi ana cewa nayi masa dukan tsiya.
A'udhu billahi.
Dan Allah malam, wannan ko yana da alaka da shedanu? Idan haka ne ina barar addu'a.
To magana ta gaskiya, wannan baiwa Allah, muna fata Allah yayi miki, Allah kare ki daga dukkan sharri, amma na alamu ne na shedanu.
Na'am,
ki je ki nemi maganin aljanu. Akwai aljanu a jikin ki, akwai makarai a tattare da ke, sai a dage da yawan karatun Qur'ani, falaki da nasi, a nemi habbata sauda da zaitun ana shafawa a jiki.
Na'am,
ana karanta suratul Fatiha a ciki ana addu'a, a yawaita karanta suratul Baqara, an yawaita karanta suratul Baqara, duk wacce take da ko duk wanda yake da larura ta shafan aljan to ya yawaita karanta suratul Baqara, ko shafan aljan ko sihiri.
Na'am,
a yawaita karanta suratul Baqara, akwai waraka sosai a ciki.
Na'am,
na'am.
Wallahi malam, ni ma na shiga jarrabawa, amma wanda ya sa ni a damuwar, wallahi malam shi ma ya shiga damuwa wacce ta fitawa dalilin addu'a.
To Allah ya yi mana wannan kuma yana nuna cewa duk wanda ya jefa wani cikin fitina to kenan Allah zai iya jaraba sa a ciki. Yanzu kaga wannan ai bayani take ko yake yi akan irin jaraba rayuwa, wani zai iya jefa ka, kazo kai roki Allah, Allah shi ma jarabe shi. Allah kare mu malami.
Amin malam.
Allah kare mu.
Wannan yace malam wallahi ni ma munafikai sun kusa su raba ni da matata, Allah ya kiyaye na fita daga cikin sharrin da suka kulla.
To Allah kare mu, wancan satin ma wani ya faɗi irin wannan makamanci wannan zancan. Sai dai mu yi fatan Allah kare mu, ku kula da matan ku, ku rike sanu bibbiyu. Ba kowace magana ne idan an kawo mutum kawai zai karɓa hukunci akan iyalinsa ba.
Na'am.
Kun ga daga ƙarshe Annabi ce yayi wallahi jama'a ni dai na san iyali na ba abin da ya shafe ta.
Eh.
Ni na san da wannan ya wanke matarsa.
To alhamdulillah.
Allah ubangiji ya kare mu.
Amin.
Allah kare mana iyalanmu da mutuncin mu gaba ɗaya.
Amin malam. Amin. Masauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a Barkoi a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazzali Yakubu. Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye, Buhari Isa Sadana da ku daga sashen addinin musulunci wanda Hadiza Balanta take jagoranta. Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي.